écoute d'un programme en rediffusion sur VO.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 27 ga watan Oktoba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna wasu yankuna a gabashin jihar Sokoto na kauracewa matsugunan su saboda tashin hankalin yan bandaga da ke kakaba musu haraji. Wasu mazauna yankunan sun tabbatar da hakan duk da cewa jami'an tsaro sun karyata batun.
An azama korar haraji sun je sun kai mabarayi cikin daji. An azama dogon markai haraji sun bada. An azama garin makowa na hakimin makowa na shi ya jagoranci a je a biya wannan kuɗi. Sannan garuruwan da aka azama haraji yanzu nan irin su Adamawa su Dukuma duk waɗannan garuruwa da nake gaya maka suna nan suna bada kuɗin nan in ba haka nan ba kuma sai dai su tashi daga wannan yanki.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Dokokin Kasar Ghana na shirin yin muhawara tare da kada kura'a akan kudirin haramta auren jinsi daya, wani batu da ya janyo cece-kuce a ciki da wajen kasar. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da labaran wasanni, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. General Abdul Fattah Burhan, wanda ya jagoranci juyin mulki da aka yi a Sudan a wannan makon, ya sha alwashin mai da kasar ga zababbiyar gwamnati. Ya fara yin fice ne a shekarar 2019 lokacin da shi da wasu general-general na sojoji suka haɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir. Da ya dade yana mulkin kasar sakamakon matsin lamba da dimbin zanga-zanga da aka yi. Burhan, mai shekaru 61 a duniya, yana da kawaye masu karfi da suka hada da kasashen yankin Gulf da kuma wani kwamandan rundunar sojojin Sudan da ake tsoro, wanda yake jagorantar rundunar mayaka ta musamman wanda ta fadada daga mayakan Janjaweed da suka yi kaurin suna wajen cin zarafi da fyaɗe a lokacin rikicin Darfur. Juyin mulkin na ranar Litinin wata alama ce da ke nuna cewar Burhan ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da wanzar da mulkin soji duk da matsin lamba da ake fuskanta daga cikin gida da waje domin samun mulkin demokaradiyya da kuma komawa kan gwamnatin farahulla. Rundunar sojin Myanmar Mat Madaw na murkushe kungiyoyin 'yan bindiga a yammacin jihar Chin mai iyaka da India da Bangladesh, musamman Kiristoci, a cewar kungiyar kabila masu ɗauke da makamai, shugabannin addinai da na al'umma da mazauna yankin. Kamar yadda gwamnatin mulkin soji ko majalisar gudanarwar jiha ke kaiwa fararen hula hari da gine-ginen addini a ƙoƙari da suke yi na fafutukar ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai, mazauna yankin na ci gaba da firgici kuma da yawa sun fice daga gidajensu, in ji malaman addini da shugabannin al'umma. Fiye da kashi 90 na al'ummar jarcin Kiristoci ne. Tun a farkon watan Oktoba, ƙungiyar SAC ke aika dakaru masu yawa zuwa cikin jihar ta Chin ta yankunan Magwai da Sage da ke makwabtaka da su domin fatattaka ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Babbar ƙungiyar ita ce Chin National Front, wanda aka kafa ta a shekarar 1988. Saura kuwa waɗanda suka fito bayan juyin mulki na watan Fabrairu sun haɗa da rundunar tsaron ƙasar Chin, sojojin tsaron ƙasar Chin da kuma wasu rundunonin sojoji da ke yaƙi da gwamnatin mulkin soja. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ƙasar Sin ta dage a jiya Laraba cewar Taiwan ba ta da hurumin shiga Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da Amurka ta yi kira ga tsibirin mai bin tsarin demokradiyya da ya ƙara shiga cikin ƙungiyar ta duniya. A cikin wata sanarwa ta cika shekaru 50 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da zaman birnin Beijing tare da korar Taipei, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Talata cewar ya bayyana damuwa kan yadda ake ci gaba da ware Taiwan a fagen duniya, yayin da al'ummomin ƙasa da ƙasa suka fuskanci matsaloli masu sarƙaƙiya da ba a saba gani ba. Yana da matukar mahimmanci ga masu ruwa da tsaki su taimaka wajen magance wannan matsalolin. Wannan ya haɗa da mutane sama da miliyan 24 da ke zaune a Taiwan, in ji Anthony Blinken. Shigowar Taiwan a cikin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya ba batun siyasa ba ne, amma lamari ne mai mahimmanci, in ji shi. Shi ya sa muke ƙarfafa dukkan ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da su goyi baya wajen tallafawa Taiwan shiga cikin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma cikin al'ummar ƙasa da ƙasa. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ci gaba da zaman tattaunawa da shugaban Amurka Joe Biden a kan babban tsarin tallafin tsaron lafiyar jama’a da tsare-tsaren kashe kuɗi, musamman waɗanda za a bari da kuma waɗanda za a cire da kuma hanyoyin biyansu. Shugaban ya yi wata tattaunawa a fadar White House a daren jiya Talata tare da Sanata Joe Manchin na jihar West Virginia da Kristen Sinema na jihar Arizona, ‘yan majalisar dokoki biyu masu sassaucin ra’ayi a cikin jam’iyyar Democrat ta Biden, waɗanda suka yi kakkausar suka ga yawancin shirinsa na farko na dala tiriliyan 3.5 na sake gina ƙasar, wanda zai samar da mafi girman fa’idojin gwamnati ga iyalai na Amurka cikin shekaru 50. ‘Yan majalisar dattijai na jam’iyyar Democrat a ƙarƙashin jagorancin Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts sun gabatar da wani shiri a safiyar jiya Talata da ta gabatar zai sanya sabon tsari na biyan haraji mafi ƙaranci ga kamfanoni, tare da sabon harajin biliyoyin kuɗi da zai sanya haraji kan mutane da suka mallaki aƙalla dala biliyan 1 a cikin ƙaddarorinsu, ko kuma waɗanda ke karɓar dala miliyan 100 a matsayin kuɗaɗen shiga na tsawon shekaru 3 a jere. Ƙungiyar IS Russian Afghanistan da kuma Al-Qaeda za su iya kasancewa a cikin shiri domin ƙaddamar da hare-hare kan Amurka da ƙasashen yammaci da wuri fiye da yadda ake tunani a baya-bayan nan, bayan ficewar Amurka daga Afghanistan. Babban jami'i na uku na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ya shaidawa ‘yan majalisun dokoki a jiya Talata cewar
a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. A Najeriya, wasu al'ummomi na ci gaba da yin ƙaura daga garuruwansu saboda fargabar hari idan ba su iya tara kuɗaɗen haraji da 'yan fashin daji suka ƙaƙaba musu ba zuwa ranar Juma'ar wannan makon. Wannan na zuwa ne a lokacin da 'yan fashin dajin ke ci gaba da hallaka jama'ar da ba su ji ba ba su gani ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Har yanzu fargaba sai ƙara tsananta take yi a cikin zukatan wasu 'yan Najeriya, musamman a yankin Arewa mai fama da matsalolin rashin tsaro da yake matakan da mahukunta ke ɗauka sun kasa shawukan matsalolin. Wani abin da ke ƙara tayar da hankali shine yadda 'yan fashin daji ke nuna ƙarfin iko ta yadda sukan faɗi abu kafin su aikata, tamkar yadda ya sha faruwa a baya, inda suke yankawa al'ummomi kuɗin haraji kuma tilas a biya ko a gudu domin gudun abin da kan iya faruwa. Yanzu haka Juma'ar wannan mako ne wa'adi zai cika na harajin da 'yan fashin daji suka kakaba wasu al'ummomi a yankin gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kuma tuni wasu sun suma hada kuɗaɗen domin kaucewa harin, yayin da wasu kuma suka suma ɗaukar wani mataki na daban. Idris Muhammad Gobir, tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni, yana cikin masu fafatuka akan abin da ya shafi harkokin tsaro a gabacin Sokoto.
Wasu suna shirya kayayyakin su da suna barin gari, da yawa su suna barin gari tunda in ba ka da abin da ka bar contribution ba, ka bar gari ba, tunda sai an ce ai misali ga wanda ba su bada ba, tunda duk abin da suke karshen ta suna da informant da ka ba su labarin yanayin gari, tunda ko magana banza za ka yi cikin gari na sai wani yaji samu labari an ce ai musu kaza.
Anata Hawajin, rundunar 'yan sandan Najeriya ta karyata batun kakabawa jama'a haraji a Sokoto, a cewar kwamishinan 'yan sanda a jihar Kamaluddin Kora Okunlola.
Is a lie. Yes.
So what is going on there right now?
Nothing now. Nobody is leaving anybody. Nobody is paying any ransom.
Ya bayyana cewa wannan zancen ƙarya ne, babu wanda aka azawa haraji a Sokoto. To sai dai mazaunin yankin Idris Muhammad Gobir ya tabbatar da azawa jama'a haraji da ake yi tun kafin wannan lokaci har ma da wannan lokacin.
An azama ɓorin haraji sun je sun kai ma ɓarayi cikin daji. An azama dogon markai haraji sun bada. An azama mallamawa haraji sun bada. An azama ilita haraji sun bada. An azama tagirke haraji sun bada. Tagirke ba ɗaya ba biyu suka biya haraji ba. An azama garin makuwa na hakimin makuwa na shi ya jagoranci a je a biya wannan kuɗi. Sannan garuruwan da aka azama haraji yanzu nan irin su Adamawa su Dukuma, duk waɗannan garuruwa da nake gaya maka suna nan suna bada kuɗin nan, in ba haka nan ba kuma sai dai su tashi daga wannan yanki.
Ko bayan kuɗin harajin da suke dakon a biya su, 'yan fashin daji sun kai hari da madaicin ranar Talata a wani ƙauye da ke Sabon Birni, inda suka hallaka mutum hudu. Abdullahi Muhammad Tsamaye jigo ne a yankin, ya kuma bayyana yadda abin ya faru.
Bandit suka shiga wani ƙauye da ake ce Marumbuka a kusa ga garin Tsamaye, inda anan suka kashe mace biyu, suka yi awon gaba da dabbobinsu. Sai suka zo bakin titi kusa da kaso Tsamaye, kuma suka zaci hanya. Duk motocin da suka tau daga Sokoto suka ci gaba da tare su suna alzahalbe. Nan ma suka kashe mutum biyu.
Dangane da harin ranar Talata kuwa, ga abin da kwamishinan yake cewa.
Amarena.
So what is the situation so far?
We are going after the bandits now. There is attack, but we are going after the bandits.
Ya ce lalle suna da masaniya akan harin, amma jami'an su sun bi sawun 'yan fashin dajin. Yanzu dai jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro na jaddada kira ga hukumomi da su ƙara azama wajen ceto rayukansu, da yake matakan da ake ɗauka sun kasa magance matsalolin yanzu a yanzu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Yayin da ake ci gaba da cece kuce game da ƙudurin haramta auren jinsi ɗaya a ƙasar, wani kwamitin majalisar dokokin Ghana na ci gaba da tattara bayanai game da ƙudurin wanda ke gaban majalisar wakilai yanzu haka. Daga Ghana ga rahoton Redwan Abbas.
Kwamitin kundin tsarin mulkin shari'a da harkokin majalisa ya zuwa yanzu ya tattara bayanai sama da 140 waɗanda ko suna goyin baya ko adawa da ƙudurin dokar, abinda akai za a yi muhawara da kuma rubuta rahoto ga zaman majalisar. Kakakin majalisar ya ce a bisa la'akari da burin jama'a da kuma muhimmancin ƙudurin dokar, za a jefa ƙuri'a akan ƙudurin dokar bainin jama'a.
As Ghanaians, I want to plead with us to accommodate the views of others, whatever perceptions they have.
Ina son yin kira ga ɗiyan Ghana mu rungumi ra'ayoyin saura, mu saurari irin duk hujjoji da suke da shi, mu tabbatar da zama lafiya da ra'ayoyi da ke zuciya da hankali. Majalisar Dokokin Ghana za ta iya tafiyar da lamarin. Zan baiwa al'umman ƙasar nan tabbaci cewa za mu samar da yanayi da ya dace wa kowa ya gabatar da ra'ayinsa. A ƙarshe matsayar gida zai bayyana sakamako. Shugaban masu rinjaye Haruna Idrisu ya caji kwamitin ya jagoranci majalisar dokokin ta gabatar da ƙudurin dokar da ta shafi buƙatu da bururukan baki ɗayan 'yan Ghana. Ya ce,
the people of Ghana and the petitioners
kuma mutaje waɗanda kundin tsarin ƙasarmu yake halatta a kansu su tuntubi al'umman Ghana da masu kai ƙarar ba don komai ba, amma kamar yadda doka mai lamba 106 ta umurta ana tsara dokan ne don dalilin gabatar da gudunmawa saboda jama'a. Kuma muna sa ran kwamitin ya jagoranci majalisar ta yi galaba a wannan gwaji na tabbatar da dokar haramta LGBTQI+, wato ƙudurin dokar auren jinsi ɗaya shine mace ta auri mace, namiji ya auri namiji. Shi kuwa shugaban masu rinjaye Osei Che Bensabunsu a nasa ƙwarya ya sake nanata matsayinsa cewar ndai don shi ne majalisar dokoki za ta yi abin da ake bukata dangane da zancen ƙudurin dokar da ake magana a kai. Ya bayyana cewar ba kamar yadda wasu rahotanni ke yayatawa ba, ana duban duk kowane ƙudurin doka ne cikin jama'a.
As I indicated in some interviews,
kamar yadda na nuna a jawabi na a gaban majalisar dokoki, Ghana za ta yi abin da ya dace saboda muna nan ne don wakiltar mutanen kirki na kasar. Kuma na yi imani in shugabancin kwamitin suka yanke shawara na yin aiki a bayyane, shugabancin majalisar za ta ɗauki nauyin shirin yadda kowa zai san abin da suke yi. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahota, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
A dukkan kasashen duniya ciki har da Najeriya, direbobin motoci, babura, a daidaita sahu mai kafa uku kai har ma da kekuna suna amfani da ka'idodi da alamomin hanya don rage haɗura, cunkoso da dai sauransu. Na tattauna da wasu direbobi a game da ka'idodi da alamomin hanya a Ibadan.
Musa ne, ka daɗe kana tukin mota?
Insha Allah, na samu shekara 20.
Ka san alamomin hanya?
To bakin gurgudo na sani.
Ba mu kaɗan daga cikin waɗanda ka sani.
To gaskiya hakikan abin da na sani shine
wace alama za ka gani ka gane cewa akwai kwana a gabanka?
To lalle hakikan gaskiya ana nuna muna aro yayi kwana
kamar kibiya.
Mai kibiya
idan ka ga kibiya ta nade, wannan shi na nuna kwana ko shi na nuna a ta hitsaye?
Eh, to wani shi na nuna kwana.
To me za ka gane idan mutane za su ƙetara, wace alama za ka gani ka gane hanyar mutane ce?
Ka alama zan iya in gane hanyar mutane ne, don za a iya a sa alaman cewa nan hanya ce wanda mutane za su gita.
Ana rubutawa ne koko ana nuna alama?
Eh, to gaskiya a wani wuri ana rubutawa, a wani wuri kuma ana nuna muna alama.
To idan ka ga an nuna kamar dabba kamar sa ko shanu ga hanya gehe an yi hoton shanu, me ake nufi?
Idan an kai hoton shanu, mu ana tunani, ina tunanin cewa akwai burtali na shanu da suke gitawa a wurin.
Idan ka ga kamar a ce kibiya ta yi tsaye guda daya fa?
Idan kibiya ta yi tsaye guda daya ne, yana nuna mun akwai hawa.
Idan ka ga an yi wani kamar tudu-tudu fa?
Kamar bom-bom kenan.
Eh,
to idan an kai bom-bom, yana nuna mun alama ki akwai gada ko kuma akwai ainihin mararaba da za ta gita mini.
Ka taɓa zuwa wata makaranta wadda ka koyi alamomin hanya a matsayin ka na direba?
Eh, to gaskiya ban taɓa zuwa makaranta ba, amma na je wajen test,
wato wajen gwada.
Amina.
Jan BIO ne koko dai?
Eh, to gaskiya fili ne haka wanda yake, akwai BIO, akwai Rosamti, akwai police, a wurin har alkali akwai.
Sun ka nuna ma alamun hanya?
Eh, su sun ka nuna ma alama.
An taɓa kama ka da laifin baka gane wata alamun hanya ba?
To gaskiya har wa yau Allah bai taɓa jarabta na da wani.
Duk alamun da aka gwada ka da su ka gane?
Ai, kuma na ci nasara.
Sunana Muhammad Yakini.
Ka san alamomin hanya kai ma?
Na san kadan.
To ina ka san alamomin hanya?
Ta wurare wajen road safety, don lokaci wanda zan ansa driving license sun dan koya muna karan-karan ciki.
Faɗa muna kaɗan daga cikin alamomin hanyar.
To sun nuna muna inda an yi hanya number one, in za ka je akwai inda sun ka ja penti fori, so akwai inda sun ka dan tuma-tuma-tuma-tuma, inda sun tuma-tuman nan wannan overtaking kenan, inda an ja ne kawai ba yi tuma ba wannan wajen nan ba yi overtaking.
Dan hanya one way ce, yaya aka yi ka gane?
Dan gane ne sukan sa muna san board. Akwai sambod wanda sukan rubuta don masu hanya sukan, akwai sambobi wanda mu sukan sa, kuma ka san dai akwai direbobi, akwai wanda ya dan yi karatu. Tun karatun mu mukan gane kadan ciki, mun ga inda za ce one week ga no one way, mun san duka.
To idan ka ga alamar kaman jakin daji zebra, me yake nufi?
Zebra shi wurare nan a bisa nusan wajen nan, don ka ga in ka kai wurare nan sukan sa sambod, za su dan foton su. To da ka kai wajen nan sai ka dan lallaba. hankali a hankali.
To idan ka ga an kafa wani alama haka wani dan allo an rubuta 80 ko an rubuta 50 me yake nufi?
An ce mutum idan bi sonno-sonno wajen ka speed ne ka kai hi haka.
Waton gudu kenan.
Gudu idan yi sonno-sonno kai hi 80 gurugurun ka 70 zuwa kasa 70 zuwa kasa 60 zuwa kasa ka bi sonno-sonno. Kaya mun gane alama haka.
To babban mota ake yi haka nan ko ku hadda karaman mota?
Mu duka hadda babba hadda karami bi sonno-sonno mu zo wajen.
Ka taba yin gaban kanka idan ka ga alama an ce kar kai gudu ya wuce 50 ko 80 ka taba wuce wannan alama ka kai 100 ko 120?
A tun da nake ban taba yi ba.
Ko da babu yan sanda ko road safety sai kana bin doka?
A ni gaskiya ni kan bin doka don dokan nan ma ni ma ni kan tunani kaina don wannan kaina ne in ya yi haka duk abin da ya faru ma kaina.
Ka taba koya mu wani mota?
Sosai ba guda ba ba biyu ba.
To ka taba koya musu alamomin hanya?
Sosai ni kan nuna musu gashi yanda za a yi in ka kai nan zaka bi haka in ka kai nan zaka bi haka.
Kuma wadanda ka koya musu bi abin da ka ci?
Allah ya yarda sun bi haka.
Sunana Hayatu Yusuf, ni direba ne.
Ka da dai kana tukin mota?
Gaskiya na da ni.
To yanzu wace irin mota kake tuki?
Trailer nake tuka. Kuma dama da ita na fara tukan mota.
Kamar daga ina zuwa ina kake tuka mota?
Ina tuka mota Kano, Lagos, Sokoto, Port Harcourt, duk area ga nana da Ibadan. Duk jihohin Najeriya dai misali Gwalgodo inda ta kama za mu je.
Duk jihohin nan da kake zuwa kana ganin alamomin hanya?
Ina ganin alamomin hanya kwarai alhamdulillah.
Kamar alamomin hanya da ka gani a Kano da Port Harcourt suna da bambanci da wanda ka gani da Lagos da Ibadan?
Alamomin hanya ba su da bambanci wanda suka zama su ne na kaidojin hanya. Duk Najeriya duka dai ne ba inda suke da bambanci.
Ina ka fi ganin alamomin hanya da yawa? Duk jihohin da kake zuwa?
Jihohin da nake zuwa inda alamomin hanya suka fi yawa inda hanya take da kyau. Inda ya kama da Port Harcourt, Lagos, Ibadan inda da yake da hanya mai kyau.
Na aka sa alamomi da yawa?
Nan ake sa alamomin hanya.
Kamar da mirimi ka taba gani na alamomin hanya?
Alamomin hanya ana nuna misali inda mutane suke tsallakawa zaka ga signboard a gefen hanya aga yaro ya rike dan uwansa ba alamar yara mutane suna tsallakawa nan gurin kenan. Idan na dabbobi ne kuma zaka ga signboard a daji shanu akwai kuma inda daji ne ma ba gurin da shanu suke bi ba zaka alamar naman daji alamar cewa daji ne dabbobin daji suna tsallakawa nan gurin idan ka biyo ka tafi hankali.
To kamar idan ka ga an ja layi bisa titi ya Allah layin nan fari na ko ruwan dorawa haka kana gane manufa ce?
Ina gane manufa sa tabbas.
Da mirimi kake gane a game da layukan da aka ja kan titi?
Layukan da aka ja kan titi idan ka ga an yi layi straight fari ba tsallaka ba ina nuna alamun gurin nan ko dai akwai kona ko wani hawa ba dai gurin zaka ba cikin bane ko gangara doguwa idan ku ga kuma an tsallaka to wannan kana fari idan ba kowa gaban ka mai towa kana yau daga yau ba take.
To misali a ce kana tafiya sai ka ga an yi kibau guda biyu sun miƙe tsaye me yake nufi?
Kibau guda biyu sun miƙe tsaye zaka yau ba cikin a gurin.
Idan har ga kuma guda biyu sun yi sama guda biyu sun yi kasa fa
hanya ce wacce ana wannan ko da lokaci shiga ba cikin gurin ta yana da hatsari saboda ko da lokaci mota biyu na iya tafiya wannan gurin kai a matsayin ka na direba sai ka kiyaye ka ga ya wani tuki ya kamata kai a gurin.
To idan har ga an yi kibiya an nade ta
yana nuna maka alama akwai kwana a gaban ka.
Idan an nade wannan kibiya kuma ka ga an sa layi an ja layi a tsakiya
kamar an yi cancel din sa kenan?
Eh an cancel.
To wannan gurin ba za ka yi ba cikin ba in ma kamar akwai wuta ne ba a son ka juya wannan wurin saboda yana da hatsari.
Wato ba a yin kwana kenan?
Ba a yin kwana a wannan gurin yana da hatsari.
To wani abu mai tudu-tudu haka kamar wani bakin fenti da ake sa ai tudu me ake nufi?
Yana nuna maka tafi a hankali wannan gurin ba gurin wanda za ka yi gudu ba ko a gari ko a daji ka ga wurin akwai dalili ko wani akwai dalilin da yake sa ake yin sa amma kai a matsayin ka direba da ka ga wannan ka tafi a hankali.
Wani bi ana aje mota a hanya sai a dauko wani abu ja haka mai layi haka yayi kamar ya kewaye a aje bisa hanya me ake nufi?
Triangle kenan.
Triangle ne.
Triangle yana nufin wani mota ta tsaya wurin kai da kake tahowa in wannan hannun kake ka riƙe a hankali ka diba can inda wani zuwa ka jira hannunka ba yi wa ka tafi.
To wani bi zaka iska mota ta lalace kan hanya an sa double signal wato hazard kenan shi ma me yake nufi?
Shi ma yana nufin kai mai tahowa bayan ka tafi a hankali saboda wannan mota a tsaye take. Yana nuna maka a tsaye take ba tafiya take ba.
Wace alama zaka gani ka gane cewa hanyar jirgin ƙasa ta gitta mu hanyar mota?
To daga nesa kafin ka iso gurin zaka ga alamar triangle wannan alamar jirgin ƙasan sun yi signboard ɗinsa alamar jirgin na wucewa gurin kafin ka iso gurin digar ma tukunna za ka hango wannan signboard din a matsayin ka direba duk inda ka hango wannan signboard din sai ka riko motar ka tawo hankali zai iya yiwuwa lokacin zaka zo jirgin ya zo ka kafin ka zo gurin zaka yi tsayawa ba tare da sai kun kici bin shi ba idan kuma ka samu baya nan kaga sai ka hanzarta ka wuce in bayan ka zo gurin kaga bai nan sai ka tsallaka ka wuce.
Ko akwai wata alama da zaka gani ka gane nisan gari?
Akwai alama sun kan sa signboard ka kamar 80 meters zaka shiga gari ko 50 haka duk zaka iya ganin wannan signboard
a gehen hanya?
A gefen hanya a gefen shi
an sa shi barabara yanda mutum zai gani?
Da mutum zai gani a allo amma kaman jihohin da hanya ba ta da kyau yanzu gaskiya babu shi ba za ka gani ba don ba makwalta gurin bale a sa wannan alamun da za ka gane cewa ka iso ko akwai wani abu da za ka gani a gaba.
To wajen kwalta ne kawai ake sa ba a sa irin hanyar da adda gargada?
Gaskiya ba a sa yanzu a Najeriya iyaka inda muke da kwalta mai kyau nan za ka samu wannan abubuwan duk jihohin da babu makwaita musamman jahohin arewa babu wannan gaskiya babu su kwata-kwata ba ka gani inda ma yanzu mutum ya fara tukiya wannan har yanzu bai san ma ana yin su ba kwata-kwata sai dai wanda dama ya karanta ko lokacin da kaje karban lasin biya ya zauna da kai ya ma wannan bayanin duka gaba daya
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Bafana bafana Hugo Bruzi yayi kiran ɗan wasa 36 a shirin da suke yi don karawa da kasar Ghana a wasan neman shiga gasancin kofin duniya a sabon wata manager zai rage adadin ɗan wasan zuwa 23 wa karawa da zai yi da Zimbabwe da Ghana a daya ga watan Nuwamban shekara ta 2021 mai jagoran rukunin G za ta karbi bakuncin Zimbabwe a Johannesburg a ranar 11 ga watan Nuwamba kan ta kama hanya zuwa kasar Ghana inda za ta kara da Black Stars a ranar 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 gwagwarmayar wadda zai yi nasara a rukunin ya tsananta yayin da Bafana Bafana ke kan gaba da maki daya rakin Times da ke da hurumin gabatar da wasannin Premier League Ghana ta bayyana wani shirin gwada wasanni 31 cikin makonni 6 na farko gawartaccen gidan talabishin na kasar China zai gwada wasannin guda 4 cikin makon farko din da ya hada da wasan Accra House of Oak na farko da Legon Cities wasan farko da za a nuna na kakan bana akan talabishin ne Accra Lions da Elmina Sharks a ranar Juma'a gabanin wasa tsakanin Asante Kotoko da Dream FC kashigari bayan narration Star Times Network Max TV zai nuna wasannin makonnin gabanin ligan tare da haska wasanni 5 ko 6 kowane mako zakaran kwallon kafar kasar Ghana House of Oak ta dawo gida bayan cin wulakanci da Wydad Casablanca ta yi mata a wasan ligan zakaru wato kafa zakarar ta kasar Morocco ta yi wa House of Oak kacha-kacha da ci 6-1 ta kuma yi waje da ita daga gasar da Phobias sun iso Ghana ranar talata kuma ba su cikin walwala ko miskara zarratan saboda sun kasa dadada wa kasar da tulin magoya bayansu Haas kenan ta sauko zuwa Confederation Cup saboda sun fitar daga Champions League a wasan share fagen an dai bayyana abokan karawan hasa a gasan zango na biyu inda za ta kara da Club Algeria JS Saoura wadda zai yi nasara tsakanin su zai samu shiga zagaye na gaba na rukunoni captain din Ghana Andre Ayew yayi matukan farin cikin jefa kwallo a raga a nasaran Al Saada akan Ummul Salal a ligan din Qatari Stars ranar talata mai shekaru 31 ya jefa kwallonsa na 6 na campaign inda ya taimakawa da Wolves suka yi nasara da ci 3-1 a Swad Burn Abdulrahman Stadion da wannan muka iso karshen labarin wasannin na wannan makon Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
an daji cewar Jira Abdul Fattah Burhan wanda ya jagoranci juyin mulki da aka yi a Sudan a wannan makon ya sha alwashin maida kasar ga zababbiyar gwamnati ya fara yin fice ne a shekarar 2019 lokacin da shi da wasu general na sojoji suka hambarar da gwamnatin Umar al-Bashir da ya dade yana mulkin kasar sakamakon matsin lamba da dimbin zanga-zanga da aka yi rundunar sojin Myanmar Tadmawad na murkushe kungiyoyin ƴan bindiga a yammacin jihar Chin mai iyaka da India da Bangladesh musamman Kristoci a cewar kungiyar kabilu masu dauke da makamai shugabannin addinai da kuma na al'umma mazauna yankin ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka sun ci gaba da zaman tattaunawa da shugaban Amurka Joe Biden akan babban tsarin tallafin tsaron lafiyar jama'a da tsare-tsaren kashe kuɗi musamman waɗanda za a bari da kuma waɗanda za a cire.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.